is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 30 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraro, assalamu alaikum, tare da fatar kun tashi lafiya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Usman Kabara, sannan kuma ga kanun labarai. Da farmakin da jiragen yakin Rasha suke kaiwa a Siriya da dakarun kasar kuma suna ci gaba da dannawa a jiya Litinin, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ga ƙarshen bala'in suka roka. A jiya Litinin, Sarki Salman na Saudiya ya ki amincewa da maganar cewa ƙasarsa ta saduda da maganar matsayinta na ɗaukar ɗawainiyar aikin hajji.
Bayan kun gama shan labarin duniya da yake cikin yardar Allah, Majalisar Dattijan Najeriya za ta fara tantance ministoci. Senator Ali Ndume, shugaban masu rinjaya a majalisar, zai bayyana mana irin tsari ko kuma ƙa'idodin tantance ministocin.
Yau bai wuce kwana goma ba an yi garke 30 abinda an ka kora.
Wani Bafulatani mai kiwo ke bayanin abin da ya sa suka yi gudun hijira zuwa jihar Niger. Ali Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Da farmakin da jiragen yakin Rasha suke kaiwa a Siriya, dakarun kasar suna ci gaba da dannawa a jiya Litinin, yayin da ita ma Amurka a jiyan ta jefa kimanin ton 50 na kananan makamai ga 'yan tawayen Siriya a arewacin kasar. A fada mafi tsanani da ake gwabzawa a 'yan makonnin nan, sojojin gwamnati suna ta yakar 'yan tawaye a wasu muhimman wurare a tsakiyar yankin Hama da kuma nufin sake kwato yankin da ake kira Sahal al-Gab. Amma 'yan gwagwarmaya suna ikirarin cewa 'yan tawaye sun taka wa farmakin dakarun gwamnati birki. Sannan kungiyar lura da haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ba da rahoton cewa an zafafa gumurzun da ake yi tun bayan da Rasha ta kaddamar da hare-hare cikin ƙasar a watan Satumba. Rasha ta ce jiragen yakinta sun fatattaki cibiyoyi ko kuma muradin 'yan tawaye guda 53 a Siriya cikin sa'o'i 24 a yankunan Hama, Homs, Latakia da Idlib, a yayin da su ma sojojin da Amurka ke jagoranta ke ci gaba da ragargaza sansanonin 'yan ISIS, musamman a kusa da Al-Hasaka da kuma Washiya. Sojojin taron dangin sun kai hare-hare 18 ta sama a Iraki, kusa da garuruwan Baiji, Falluja da Mosul, kamar yadda cibiyar kula da harkokin yaƙi na mayakan Amurka ta sanar.
A cikin wani wurin da aka ci gaba da zubda jini a hare-hare da wukaƙe da Falistinawa suke kaiwa Yahudawa, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ga bayan tarzoma da ake yi da wukaƙe, kuma Isra'ila za ta ci gaba da rayuwa har abada. Ya ƙara da cewa shekaru 100 na ta'addanci da neman rusa aƙidar Yahudawa na komawa gida, ma'ana ƙasarsu ta asali, amma har yanzu maƙiyansu sun kasa yin karatun ta natsu. Mr. Netanyahu, wanda ya furta haka a jawabin buɗe zaman majalisar jiya Litinin, ya ce a kullum abin da yake ba su nasara shi ne amanar da suka yi cewa wannan ƙasarsu ce, kuma burin ganin rayuwarsu ta ɗore a kullum ta doke burin maƙiyarsu na zaɓin mutuwa. Ya kuma ɗora alhakin tashe-tashen hankulan da suke aukuwa a kan Hamas da gwamnatin yankin Falastini da kuma wata ƙungiya da ake kira Islamic Movement da Turanci, wajen yaɗa abin da ya kira ƙarerayi cewa Isra'ila tana shirin ƙwace masallacin Al-Aqsa, wanda yake da matuƙar muhimmanci ga musulmi da kuma Yahudawa. Jita-jita da ake yayatawa dangane da masallacin na Al-Aqsa da Yahudawa suke kira Temple Mount da Turanci shi ne sassalar rikicin da ake yi. A wani labarin kuma, Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya faɗa jiya Litinin cewa kasar ta fi ganin cewa kungiyar ISIS ne ke da hannu a harin da aka kai kasar ranar Asabar, yayin da jama'an tsaron kasar ke neman gano masu alhakin kai harin kunar bakin waken a birnin Ankara, wanda ya halaka mutane akalla mutane 97. Mr. Davutoglu ya ce jami'an bincike na dab da shaidar ƴan kunar bakin waken da kuma shaidar da za ta tabbatar da waɗanda ake zargin, sannan a gane ƴan ta'addar da suka isa wajen. Jaridar Turkiya ta ruwaito cewa an ɗebi jinin iyalan mutane 16 da ake kyautata zaton ƴan kungiyar ISIS ne don aunawa da na ƴan kunar bakin waken.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Litinin, Sarki Salman na Saudiya ya ki amincewa da maganar cewa ƙasarsa ta saduda da maganar matsayinta na tsara aikin hajji biyo bayan turmutsutsun da aka yi sanadiyar rasa rayukan mahajjata. Sarkin na Makka ya ce wannan zance na rashin sanin ya kamata ne, sannan maganar sukar cewa Saudiya ba za ta iya kula da mahajjata ba zai shafi hajjin shekara-shekara da ƙasarsa take shiryawa ba. Hatsarin turereniyar da ya faru ne a ranar 24 ga watan Satumbar da ya gabata, a lokacin da wasu sahun mahajjata guda biyu suka haɗe da juna a wajen jifan shedan. Gwamnatin Saudiya ta ba da sanarwar mutuwar mutane 769. Amma a ruwayar kamfanin dillancin labarai na Associated Press sun ce mutane a ƙalla 1,480 ne suka halaka a wajen, wanda in haka ne zai zama hatsarin aikin hajji da ya fi kowanne haifar da mutuwar alhazai. Shugaban Iran ya zargi Saudiya da rashin iya tsara hidimar aikin hajji da kuma rashin cancantar ta, a yayin da babban jagoran Musulunci na Iran ɗin ya ce ya kamata ƙasashen Musulunci su fara ɗaukar nauyin tsara aikin hajji. Iraniyawa 465 ne suka mutu a Makka din, a yayin da ma'aikatar harkokin wajen Masar ta fitar sanarwar jiya cewa alhazanta guda 181 ne suka mutu, sannan guda 53 sun bace. Sarkin dai a watan da ya gabata ya buƙaci a bashi rahoton yadda ake tsara aikin haji a ƙasar.
ƴan takara na jam'iyyun adawa a ƙasar Gini suna kira da a soke zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar Lahadi, wanda suka ce an tafka magudi don shugaba mai ci yanzu Alpha Conde ya lashe zaben. Wakilin muryar Amurka Christian Akonakri babban birnin ƙasar Gini ɗin ya ko da rahoton cewa ƴan takarar shugabancin ƙasar guda 7 ne suka yi taron manema labarai a jiya Litinin don yin kira da a soke zaben da suka ce babban yaudara ce. ƴan takarar sun ce suna da bayanin abubuwan da ba su kamata ba da suka haɗa da ƙaryar sakamako, dangwale da kuma tsoratarwa tare da kama jama'a da jami'an tsaro suka dinga yi. Babban abokin takarar shugabancin ƙasar kuma tsohon Prime Minister ƙasar Cedu da Leon Diallo ya ce shi da sauran 'yan takara ba za su amince da sakamakon zaben ba, ba dai wani tabbacin da ya tabbatar da gaskiyar zargin. Wani jami'in ofishin jakadanci ya faɗa a jiya Litinin cewa akwai dai matsalolin rashin tsara abin da ya kamata a duk faɗin ƙasar game da zaben. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yaba da yadda zaben ya gudana cikin lumana, sannan ya yi kira ga shugabannin siyasar ƙasar da su kame duk wanda ya yi ƙoƙarin tunzura jama'a ko kawo tashin hankali a Gini. Akwai yiwuwar shugaba Conde na iya lashe zaben ƙasar, duk da yake dai akwai yiwuwar sakamakon zaben na iya tusa su gabatar da zaben fit da gani a karo na biyu. Labaran duniya kenan, kuka gama ji. Wani yau ɗin nan, idan Allah ya yarda, Majalisar Dattijan Najeriya za ta fara tantance ministoci. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya tambayi Sanata Alin Dume, shugaban masu rinjaye, da ya bayyana tsarin da za su bi.
Ka'idojin da za a bi dai wato shi ne ka'idojin da yake cikin kundin tsarin ƙasa. Wato kashi sashi 147 ya shimfiɗa ka'idojin da ake so a tabbatar cewa an bi a lokacin da za a naɗa minista. Sa'annan kuma wato ɗaya daga cikin muhimmin shi ne a kan cewa duk wanda za a bashi minista wato dole yana da qualification wato takardun ko kuma shaidan akan zai iya tsaya takaran majalisar wakilai to wato qualification da mutun yake bukata ya tsaya a majalisar wakilai kuma yana sashi na 65 wanda yana cewa mutun na daya ya kai shekara 30 na biyu ya zamanto cewa yayi karatu har ya kai ga secondary ko kuma kusa daidai da haka sa'annan na uku kuma ya zamanto akwai cewa shi dan jami'a ne kuma jami'a suna goyon bayan sa to wayannan kaidodi din shine babba muhimmi wanda dole idan ba a bi ba kaga ya zamanto kamar an karya doka sa'annan kuma muna cewa duk wanda aka ce shi zai zama minista to ya kamata ya samu goyon baya daga wajen sanatoci da suka fito daga wajen sa amma wannan ba wai shine akan dole sai an cika wayannan kaidodi din ko kuma al'ada na majalisa din kawai mutun ya kasance ba amma babban abunda ake so a tabbatar a cewa an bi shine an bi doka kuma dokan shine abunda kundin tsarin kasa ya shimfiɗa
sanata akwai wanda suke cewa da ake kowanne wanda za a bashi minista sai ya bayyana kadrorin sa ana ganin kamar wannan ba aikin ku bane kamar kun shiga aikin wasu ne
a wannan din ma ba mun ce wai sai an yi haka ba ai amma tunda mutun an bashi minista kundin tsarin kasa yana ya bada dokan cewa idan mutun an bashi office kamar minista wato kamin a rantsar da shi ko kuma kwana 30 bayan da an rantsar da shi to ana so ya je ya declaring asset din sa to shine mun kai muke cewa a su tabbatar akan cewa maganar asset declaration an tabbato amma ba wai shine kamar requirement da za a tabbatar maka cewa kai minista ba
to akwai maganar cewa sai sanatoci biyu cikin uku na jihar ka sun amince da kai akwai jihohin da an sani cewa ran gaba ɗaya jihar ba sa ga miciji da waɗanda aka zaba kamar jihar Rivers idan aka ce har sai ministoci biyu a jihar sun amince kenan ba zai samu ba
a wannan ma ba haka bane a bisa ka al'adan da muka yi ai kuma wanda PDP gwamnatin PDP ta shimfiɗa a kwanakin baya kamar na Lagos sanatoci guda uku na Lagos duka muna shaidan an ce su sun ba sa goyon bayan shi minista Obani Koro da aka bashi kuma a Ondo ma an yi haka kuma a wani jiha ɗaya kuma a Arewa ina jin an yi haka saboda haka mu kamar yadda na faɗa ba za mu yarda akan cewa yan majalisar PDP na wanda suke yan majalisar dattawa na PDP su kama wato nominees namu cikas ba za mu yarda da haka ba
Senator Alindu mai shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan Najeriya an jima kaɗan za ku ji tsakan miya to amma a halin yanzu wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya yako da rahoton cewa ɗaruruwan Fulani makiyaya sun yi gudun hijira daga wasu jihohin arewacin Najeriya zuwa jihar Niger a sakamakon tashe-tashen hankulan da suke fuskanta.
Shugabannin Fulani a nan jihar Niger dai sun ce lamarin yana da matukar tayar da hankali. Alhaji Abubakar Sadiq shine sakataren kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a nan jihar Niger ya ce akwai matukar bukatar ganin hukumomi sun sanya idanu a kansu.
To gaskiya akwai matsala. Babbar matsala ita ce kwararrawan waɗannan bakin Fulani daga makwabtan jihohinmu. Yawanci rahotannin da aka samu kwanan nan na wasu matsalolin da aka samu tsakanin manoma da makiyaya to gaskiya ba zan boye maka ba bakin Fulani da suke shigowa da ba su san al'adarmu ba na zaman lafiya su suke haddasa wannan lamari. Saboda haka muna kira ga gwamnati na tarayya da kuma jihohi waɗannan bakin Fulani da suke gudowa su ma a taimaka wajen samu musu matsuguni. Kaga misali kamar yan boko haram sun kori mutane an sa musu matsuguni amma ba Fulani komai yau ya same shi to yana da wuya a samu gwamnatin jiha ko ta tarayya ma da za ta damu da halin da yake ciki ba to ainihin waɗanda aka sace mashanu fi sabilillahi su bamu da matsala da saboda suna neman abincin da za su ci ne suna su ne mutane masu son zaman lafiya amma wanda duk dama saboda kila wani hali ne yasa aka koro shi daga can to kaga yazo nan zai ci gaba da halin shi ne saboda an ce mai hali bai barin halin sa saboda ka irin matsalolin da muke mu fuskanta kenan
to na ci karo da wasu daga cikin yan gudun hijirar da suka nemi a saka ya sunan su sun ce sun fito ne daga jihar Zamfara a sakamakon satar dabbobin da ake yi masu ta ta'azzara
a takaice dai abun da zan faɗi kani da Allah mu roƙon da muke ga gwamnati na shugaban ƙasa janar Buhari mai alfarma don Allah don annabi ya diba halin da muke cikin zanfa
yanzu kaman zaka iya bani misalin adadin Fulanin ku da suka tsero daga Zamfara suka yi wannan Niger saboda satar shanun nan
kani da Allah yanzu sun hi 200 maganan gada nake yi ina yi maka
gaskiya dai barayi sun yawa wato har yanzu dai barayin nan a dabbobi
har sun yawa ma
zaka iya bada misali ku adadin dabbobin nan aka sace muku cikin yan kwanakin nan
yau bai wuce kwana 10 ba an yi garke 30 abinda an ka kora
aka kwashi
aka kwashi
a kwanakin baya dai gwamnoni biyar na yankin da satar dabbobin ta yi tsanani sun kaddamar da wani shiri na yaki da barayin shanun al'amarin da yasa aka fatattaki barayin a wannan lokaci Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya
Allah da magani Allah da magani Allah da maganin ciwo da
wadannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
yanzu za ka ga alamar annuri da annashuwa a fuskokin ma'aikatan kan hukumar a yanzu kuma zancan annuri a fuskan ma'aikata a jihar Bauchi ina tabbatar ba gaskiya bane to shi mutumin da yake da korafe-korafe bisa matsalolin da yake da yake da su ne ya kai shi zuwa gaban gwamnati kuma je yana nuna godiya yana san yana san ya albarka da fata kuma Allah shi jagora gwamnatin jihar Bauchi ne wallahi a duk yadda zan yi ne cewa ga abin da kai dan tana ta samu sauki ko dan ma'aikata ta samu sauki
ina gaskiyar magana cewa Isa ya gode ya bai wa gwamnatin nan naira miliyan 500 kafin ya tafi Jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsakamai wuya. Shi na gaskiyar cewa wai tsohon gwamnatin jihar Bauchi Mallam Isa Yaguda ya tafi ya baiwa wanda ya gaje shi zunzurutun naira miliyan 500 kafin ya wuce. Kyauta ce, bashi ne ko ajiya ce?
A jihar Bauchi ku shedu ne awa 24 a rantsar da gwamnatin nan aka yi wa tandan dukiyar jihar nan a illan banku wanda bata zo kowane office a jihar Bauchi ba. Kudin da aka mallaka a jihar Bauchi an tara su ne kaman bambun dawa wanda abin ya shafa kan je da buhunsa ne ya bar wuri zuwa gidansa gwamnatin nan da ta kafa a jihar Bauchi ni shaida ne dan abubuwa sun faru tare da ni abinda muka samu a gwamnati bai kai ayi maintaining generator na wuta na cikin gidan gwamnati ba
assalamu alaikum sunana Hassan Ahmed wanda aka fi sani da sarkin yayin Isa ya gude na Facebook in ka lura gaba ɗaya yanzu jihar Bauchi ma ta makasa kasau shi wannan gwamna Ami Abubakar ya zo ya yi ta alƙawura ma mutane ya zo ya kasa komai yanzu misali da ma in ka shiga cikin garin Bauchi banda tudun shara abinda zai baka takeici tudun shara ne yanzu aka muka suna ɗaya daga cikin abinda da mu ce su tare mu ga cikin Bauchi yanzu ta yi duhu duk inda ka shiga ba a Bauchi duhu
to maganar wannan naira miliyan 500 din tana daya daga cikin abubuwan da zamu tabo a shirin mu ne amma ko bayan ta akwai maganar kudaden da ake cewa bail out a turance da aka ce shugaba Buhari ya bayo jihohi domin su iya biyan albashi wanda a lokacin da ya bada su din shi wannan na Bauchi ne yanzu ya fito yana nuna kamar su basu san maganar ba abinda kuma ya jimi mushi sukar lamiri ainin kuma ana ganin kamar shine gwamnan farko na Arewa kuma dan APC wanda ya fito yana kamar sukar lamirin shi Buhari din to ba da bata lokaci bari mu hada ku da shugabannin manyan jam'iyyun siyasar APC da PDP a cikin jihar Bauchi ta Yakubu wato Uba Ahmed Nana na APC da kuma Honorable Shitu Zaki na PDP wanda shi Zakin zamu fara da yau wannan tambaya Allah Shitu ina gaskiyar magana da naji wasu mutanen PDP suna yi na cewa Isa Yaguda ya baiwa gwamnan nan naira miliyan 500 kafin ya tafi
wannan abu ne na sirri wanda ni bai kamata abinda ba ya kan ido na bai kamata ni na fada ba saboda haka ba ni da wani cikakken amsa akan wannan zargi ko abinda mutane suka faɗi ne iwa gaskiya ne iwa ko ba gaskiya bane
jami'an kana da masani akan wannan
to wannan ajaliyu kafin ne magana akan wannan shi wannan kudade da kake magana na bail out wanda shugaban kasa ba ra magana shine lokacin wasu suke magana cewa an ba da kudi bayan fa da su ba ya ga musu cewa wannan kudi tukunna bai zo ba saboda sharuɗan tukunna ba a kammala cikata su ba amma ai daga baya lokacin da aka sake majohin ai an bayyana abin da jama'a kuma duniya ta sani domin ya shekau kun watsa labari kuma bayan haka maganan kudi da suke magana na wani miliyan 500 ka san hidima irin ta siyasa musamman ga wanda bai fahimci ne ake nufi da adawa ba wani batanci ya dauka shine kawai adawa so ka san a hidima kin da mutum yana da yancin ya fada albarkacin bakin sa walau abin da ya dace ko da abin da bai dace ba so irin wannan shaki fadin ne in mutum dan yayi dan shayin sai sha ko in ci maman sa zai iya bada labari ko ji sanyi inwa zai iya bada labari
saboda haka wannan magana dai ba gaskiya bace kenan
amma wannan ba ni da masaniya ko ban ga wani abu mai kama da haka ba, amma me ba labarin musan madogararsa ba game da wannan abin da ya faɗi.
To cewa mun yi maganar wani zargi kuma da ake cewa shi gwamna na yanzu shi Barista Mai Abdullahi Abubakar ya rage ko ya rage kudaden local government na yankunan kananan hukumomi ko kuma me yake faruwa ne game da maganar nan?
To idan ji Aliyu a bakin ka na fara jin wannan magana, ba ni da masaniyar wannan abin da kake faɗi. Abin da zan iya abin da na sani shine yadda muka zo muka samu ake gudanar da harkokin local government, mai local government kaga dai ba ruwin bashi sukan da ake yi musu albashi mu da aka zo kokarin biya ma muka yi, ba abin mu bashi ko na wata guda kokarin biya ma muka yi wanda aka ci bashi din a baya. Kuma wannan magana da kake faɗi kwanan baya ne akwai lokacin da aka samu allocation da aka samu sai da mana cewa ba zai yiwu a biya na local government kenan, ba zai yiwu a biya su dan gurungun albashin su ka cakkau ba. Kuma abinda aka samu shine aka zanna aka tattauna da shugabannin da suke ta wannan sashi, amma abinda ya kamata aka bada shawara cewa abinda yake hannu sai a amfani da shi a biya, in ya so dan abinda ya rage kuma sai a cika ta musu daga baya. Kuma aka yi musu bayani amma ba a taba rage wani abu. A takaicen takaita mana zan kaje local government za ka ce walwalar da ake a yanzu ma ba za ka kwatanta da abin da ya rinka faruwa a baya ba.
To bari mu tambayi
yanzu za ka ga alamar annuri da annashuwa a fuskokin ma'aikatan kananan hukumomi a yanzu, kuma kowa zai iya sanin cewar sun kai ziyara ta man girma ka ta sikolo mai girma gwamna kungiyar kwadago da abin nan gamayya ta kungiyar kwadago sun yi godiya sun kuma jinjina. Kuma sun ce wannan gwamnati lalle ma abin nan kawa ce kuma abokiyar haɗin kai ne da aiki na ƙungiyar kwadago.
To Alhaji Hito, kana da labarin wannan annuri da ke fuskokin ma'aikatan yankunan kananan hukumomi kuma ma'aikatan gwamnati, kuma me kuka sani game da batun korafin cewa ko an rage kuɗaɗen da ake bayar kananan hukumomi?
Ai abin da ka ji na tabbatar ma gaskiya ne cewa ai rage kudin kananan hukumomi a kwanakin baya, lokacin ma sun so su yi zanga-zanga su daga hankali, Allah ta tsaita manya suka shiga tsakani wanda aka yi hakuri aka kai zuciya nesa. Kuma zancen annuri a fuskan ma'aikata a jihar Bauchi ina tabbatar ba gaskiya ba ne. Abin da ya sa na faɗa haka, akwai abubuwa da yawa na hakkunansu wanda ba a ba su, akwai kuma screening committee da ya kafa na tantance albashin ma'aikata ko gosu wokin da shauran zargi dai iri-iri wanda ba haka ba ne, wanda ake fakewa da wannan a cutar da ma'aikatan jihar Bauchi. Ina tabbatar maka halin da suke ciki ba kyau, ba daɗin ji.
Me wasu daga cikin ƙorafe-ƙorafen da kake magana cewa akwai abubuwa da yawa ciki?
Wanne?
Da kake cewa ma'aikata suna da ƙorafe-ƙorafe da matsaloli da yawa, ga mana wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta yanzu nan.
Matsalolin da suke fuskanta, akwai batun maganan kuɗaɗen putu waɗanda ake ba su wanda a yanzu ba a ba su. Akwai maganan kuɗaɗen da ake ba su na overtime wanda a yanzu ba a ba su. Hatta impress da ake biya dukkan ma'aikatan kamar wani head of department wanda a yanzu haka nan ba a ba su, wanda a baya ana ba su. Kuma sanin kowa ne zuwan mai girma Dr. Malam Isa Gudu a matsayin gwamna shi ne ya cire Bauchi formula. Ƙaramin ma'aikaci daga 3,405 ya koma 10,018, mai karɓan 20 ya koma 50,000 da wani abu. Sanin kowa ne Isa Gudu shi ya gyara albashinsu wanda har yau ɗin nan haka albashinsu yake, sai da a yanzu da ake ƙoƙarin tauye su. Ana fakewa da cewa Bauchi ba kuɗi, wanda ko ba haka ba ne.
Cewa mai wani martani za ka mayar ga abubuwan da ka ji daga wurin Alhaji Shetu yanzu?
Hajji Aliyu, kamar da yake magana gwamnatin Malam Isa ta shuɗe, ai na ga saboda tsabar kulawa da ma'aikata shi yasa ma ta tafi ba su kan albashinsu. Kuma in za mu duba za mu ga cewar ma'aikatan nan ku 'yan jarida za ku iya tambayar su, in har suna da ƙorafe-ƙorafe suna da matsaloli, to shi mutumin da yake da ƙorafe-ƙorafe bisa matsalolin da yake da su, me ya kai shi zuwa gaban gwamna kuma ya je yana nuna godiya yana sanya albarka da fata kuma Allah shi jagora cewa sun yaba kuma sun yi jinjina, tunda wannan abu ba wai shaki kwaɗa ba ne. Kuma sanin kowa ne zai ga cewar hatta su famunan sakatarori, manya-manyan sakatarori na ma'aikatu sun faɗa sun ce sun manta raban su da a basu abin da ake kira other charges, wato kamar running cost na kowane ma'aikata, ɗan kuɗin da aka bayar saboda gudanar da al'amuran yau da kullum a kowane ma'aikata. Suna godiya da aka zo ministerial briefing irin ganawa da ake na bayani da ake bayarwa na kowace ma'aikata mai girma gwamna, cewa suna matukar godiya saboda raban su da su sami irin wannan kuɗi da ake bayarwa na gudanar da harkokin ma'aikatu na yau da kullum sun mance. Amma alhamdulillahi da zuwansa gashi ya maido musu da wannan abu, sun yi godiya, Allah ya saka alheri.
To
kuma sun yi alkawari za su rama wa kura aniyarta ta wajen kwazo da himma wajen gudanar da aikin su. To in har akwai korafe-korafe da kuma muzantawa, me ya kawo ga wannan al'amari?
Ana shi to me ba daidai ba cikin abin da cewa mai faɗa?
Ai, ai Mala Ali na faɗa, hatta fa Allahus din malaman makaranta ma fa an rage tukun, ina gaya maka. Ni abin da nake faɗa zance ne nake na tsakaina da Allah matsayina na musulmi wanda na san jihar Bauchi daidai gurgudu, nake gaya maka. Idan ka auna cewa maganan kwana ɗari, ni fa a yanzu ban ce gwamnatin tare, gwamnatin jihar Bauchi dai, wallahi abu ɗaya ba zan iya nuna cewa ga abin da ta yi don talaka ya samu sauƙi ko don ma'aikacin ya samu sauƙi ba. Hatta maganan abin da yake na cewar azumi da yake cewa da azumi akwai abu na al'ada da ake yi wanda su sun yi, to wannan ɗin ma ba a yi ba, kamar tambaya ba, amma ya zama dole tun da ya yi magana ba da amsa saboda ana jin mu.
Kwarai kuwa.
Don wani ihsani ne wanda ake ci da masallatai ma. Ina gaya maka cewa ce ba zai iya ba shi da kuɗi bai samu kuɗi ba ya gagara. Mai girma su fi kan jihar Bauchi, mai girma su fi kan tarayya Yakubu Dogara shi ne fa yake ɗan balantiyar yake ci da masallatai a matsayinsa ba na kirista, yake wannan agaji ya taimaki al'ummar musulmai. Amma gwamnatin jihar Bauchi hatta ko sai bata bar a masallatin jihar Bauchi ba, a bana dai bata bar ba, ban san gaba ba.
Chairman zan yi magana tafiye-tafiyen gwamna, amma kafin sannan akwai abin da kake so ka gyara cikin wannan maganar. To a gaishe ku, to idan Allah ya kai makon gobe za mu yi magana game da zargin yawan tafiye-tafiyen da ake yi wa shi gwamnan da kuma batun soke wasu filaye da aka ce tsohuwar gwamnatin da ta tafi ta rarraba wa mutane ciki har da na yin masallatai. Muna godiya ga shi Alhaji Uba Ahmed Nana da Alhaji Shitu Zaki da kuma musamman wakilin mu a can Bauchi Abdulwahab Muhammad da ya taimaka muka shirye-shiryen nan. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington.
Kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Da farmakin da jiragen yakin Rasha suke kaiwa a Siriya, dakarun kasar suna ci gaba da dannawa a jiya Litinin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ga ƙarshen bala'in suka roƙa. A jiya Litinin, Sarki Salman na Saudiya ya ki amincewa da maganar cewa ƙasarsa da ta saduda da maganar matsayinta na tsara aikin hajji a shekara-shekara. Rundunar sojojin ƙasar Tunisiya sun ce 'yan ƙungiyar ta'addanci na ISIS sun hallaka musu sojoji guda biyu masu bincike a inda aka yi garkuwa da wasu jami'ansu a yammacin yankin ƙasar kusa da iyakar Algeria. Sannan kuma sojoji guda hudu sun sami rauni duk a lokacin neman a yankin tsaunin Sammana, kamar yadda kakakin sojojin ƙasar Belhassan Osleti ya bayyana. Sojojin Tunisiya dai na aiwatar da ayyukansu a yammacin Tunisiya, wurin da jami'an tsaro da dama ke rasa rayukansu wajen yaƙi da 'yan ISIS.
To sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin ƙarfe 8 na safe a gogon Najeriya.
Kaga yanayin yau din nan kawai ka ce daga baga ka shigo Maiduguri, wai ka biyo motan bulok ka shiga, kaga akwai abin dubawa a ciki.
Shugaban hukumar bada agajin gaggawa nema a takaice injiniya Ahmed Katume a kasance da mu a shirinmu na an jima domin jin abin da ya sa yi wannan furucin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.